أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم. قراتمنا لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد لسيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه. Muna cikin shafi na 118 da malam yake mana bayani, yake karkare bayanai akan sharhin baitocin nan guda uku da malam ya kawo game da godiyar Allah a cikin Bunyatul Murid, wanda yake cewa alhamdulillahi bi dawami ni'ami har zuwa ƙarshen baiti na uku da yake wa kulli muslimi. Mun koro zance muna cikin at-tatimmatu sabi'atu, daga ƙarshenta ya kawo mana bayanin magada muƙamin annabawa su ne ya kamata su bayyana kansu, su bayyana matsayin da Allah ya musu. Wannan shi ne kamala a gare su. Ba gane ai, kamar yadda manzannin Allah su bayyana manzancin da Allah ya aiko su da shi, su bayyana kansu su yi manzanni ne na Allah, shi ne kamala a wajensu. Akasin haka na ƙasa ne a muƙamin annabawa da muƙamin waliyai magada annabawa. To za mu tashi da malam yace wa fi a cikin wannan ma'anoni min malam nushir ilayhi gairu haza, akwai abin da ba mu yi ishara zuwa gare shi ba wani wannan abin da muka bayyana min mustahsanati, daga abubuwa masu kyau wanda ake son a bayyana su. Walla daif, akwai lausasan fa'idodi wadda ƙa'idi da zurfafan ilimomi waɗanda duka ba mu bayyana su ba a cikin wannan sharhi namu. Fa fi al-iktibas fil bayt al-awwal, a cikin abubuwan da ba mu bayyana su ba a baya akwai iktibasi da Ibn Baba Alawi a cikin Munatul Murid yayi fil bayt al-awwal, cikin baitinsa na farko. Da me yayi iktibasi? Yayi iktibasi ne min qawlihi, daga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a cikin hadisin nan da manzo Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya, malamai su ne magada annabawa. To wani irin iktibasi malam yayi a cikin baitinsa na farko? Ya ce alhamdulillahi alhamdulillahi ja'ilil awliya warasatul kummalil anbiya, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya waliyai, yana nufin malamai masu aiki da iliminsu suka zama warasatul kummalil anbiya, magada cikakkun annabawa. Ina fata an gane. To daga wannan baiti na al-ulama warasatul anbiya yayi ikitibasi, wato yayi dosanar ma'ana ya gina wannan baiti nasa na farko. Wa huwa, wannan ikitibasi nasa shine an yuri da shari'u fi kalamihi, abinda ake ce masa ikitibasi shine ash-sha'iru kai, ko ba shari'u ba. An yuri da sha'iru, mawaki ya gangaro fi kalami, cikin zancensa ayatan da wata aya min al-Qur'anil Karim, ta al-Qur'ani mai girma, aw hadisan, ko kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ake ce masa ikitibasi. Idan mawaki ya hakanto wata ma'ana ta al-Qur'ani ko wata ma'ana ta hadisi, to in ta Qur'ani ce sai a ce yayi ikitibasi a cikin al-Qur'ani da aya kaza, in a hadisi ne sai yayi ikitibasi a hadisin manzon Allah wanda manzon Allah yake cewa kaza. Kamar yadda anan malam yayi ikitibasi ne a cikin hadisin al-ulama warasatul anbiya, yace alhamdulillahi ja'il awliya warasatul kummalil anbiya, wajiya ya tabbata ga ubangijin da ya sanya waliyai suka zama magadan cikakkun annabawa. Shine ikitibasi. La ala anna zalika minhuma, ba wai cewa wannan baitin da mawaki ya ikitibasi a Qur'ani da hadisi, minhuma yana daga cikin al-Qur'ani da hadisi. Baitin bai zama Qur'ani ba in a cikin al-Qur'ani aka ikitibasi, bai zama hadisi ba in a hadisin manzo Allah aka yi masa ikitibasi. Ina fata an gane. Walizalika, domin haka ne la yadurru tagayyuru al-yasiru fihi, jirkitawa ko canjawa na nafazi al-yasir wanda yake dan kadan la yutubu baya cutarwa fi a cikin ikitibas dama aka ce wannan ikitibas ne daga qur'ani ko hadisi to an san ba ainihin lafazin hadisin ko ainihin lafazin al-qur'ani za a ji ba sai dai a ji wasu lafuzza da kalmomin da suka dace da na al-qur'ani kuma da an musanya da wata kalma amma ma'anar ta dace da ma'anar da ta zo a cikin al-qur'ani da hadisi ka gane ai hasaba ma huwa ma'lumun inda ulama'i al-fanni kamar yadda yake sanannen abu ne a wajen malaman wannan fanni na ikitibasi din wato mawaka wanda suka san kaida ta waka ka tagayi lafazi kamar canje wani lafazi da nahwi ta kafiya domin abin da ya kama da kafiya ta kafiya sanya baiti a sanyawa baiti kafiya to in yazo in ma'anar da lafazin alqur'ani ya kawo ko ma'anar lafazin da hadisin ya kawo zai karya masa kafiya ba za ta fita ba to zai iya canja lafazin alqur'anin ko na hadisin a waƙarsa ya maida shi kafiya domin ya daidaita kafiyarsa wa ihami ma la yasihu ko yana iya canja lafazin wato alqur'ani ko na hadisin da yake tibasi a cikinsa domin gudun zatan abin da baya inganta kara masa mumuna fasara to wayasihu yana inganta an ya kuna mahula abinda yake nan na wannan baiti ya min al-awwal ko na baitin farko wa huwa zahirun wannan a bayyane yake in ka dubi in ka lura da lafazin an samu bambanci da lafazin al-ulama warasatul anbiya hadisi al-ulama yace shi kuma al-awliya yace ka gane ai alhamdulillah lil-ja'il al-awliya wa rasatul kummal al-anbiya shi kuma hadisi yace al-ulama warasatul anbiya to aliga maka bayani cewa malamai a wannan hadisi ana nufin al-ulama al-amilun malamai masu aiki da ilimi duk sanda malamai suka yi aiki da ilimin su kuma sun zama waliyai yin aiki da ilimin shine yake tada malami daga matsayin malami adi ya koma wali cikakken wali to kaga wannan yayi amfani ne da ma'ana dunan lafzi ba tare da lafazin zahiri na hadisin ba au ko kuma minas sani ko kuma a yayi ikitibasi ne daga baiti na biyu wanda yake cewa bayan ya ce alhamdu lil ja'il al awliya wa rasul kummal al anbiya yace wal ja'il al nabiyya khair al anbiya wa shaykhana ahmad khair al awliya shine baiti na biyu a cikin wannan baitin da malai yake sharhanta wa wajhu fikr wannan ma'ana annahu lamma taqarrara anna al murad bil ulama fi al hadith ko yayin da ya tabbata a bayanan da muka gabatar anna al murad bil ulama fi al hadith lalle abinda ake nufi da malamai a cikin wannan hadisi na al-ulama wa rasul anbiya ana nufin al-amiluna masu aiki da ilimin la gairuhum ba wa yansu su ba tarin ilimin ba a yin aiki da abinda aka sani shine ma'anar al-awliya to in mun fahimci wannan fara lafazin ulama min gairi ta'yidin lafazin kalmar al-ulama malamai min gari ta qaidin bil amali ba tare da an dabai da ilimin nan da aiki ba to ilimin nan sara ya zama muhimman me sanya kokonto yana sa kokonton malai shi ko abin da baya dacewa in misali hazar miqami cikin irin wannan miqami cikin misali irin wannan miqami a ce kowanne malami ma magajin annabi ne anya ai wani malamin ka gani sai ya zama magajin Abu Jahl malami ne akwai ilimin amma maimakon shi da mutane kasar da mutane maimakon ya nuna mutane hanyar gaskiya sai ya angiza su su koma hanyar bata kuma malami ne tunda yana da ilimi amma ala ta malinka ta zahiri ko to in malam bai ce maka alhamdulillahi ja'il al-awliya ba ya barka alhamdulillahi ja'il al-ulama ai zai iya kawo al-ulama tunda karshensa shi ma hamza ne al-awliya shi ma karyansa hamza ne kuma waƙar sa ba za ta kare ba amma sai canja ma'anar al-ulama da lafazin al-awliya saboda me saboda ba kowanne malami ne yake aiki da ilimin sa ba in kuwa aka ce za a amfani da zahirin lafazi na al-ulama wa rasul anbiya min gari da qaidi bil amal ba tare da an dabaibaye wannan malinta da aiki da ilimin ba wannan ba muhimmin mai sanya zato ne zai sa a dinga zaton malai tiwuti misali hazal maqam duk abin da baya inganta cikin misali irin wannan muqami na annabawa to fagayi fagayyara lafazin ulama sai malam ya canja lafazin al-ulama na wancan hadisi bi lafazil awliya da lafazin waliyai yace alhamdulillahi jahilil awliya maimakon yace alhamdulillahi jahilil ulama min gari taqidin a to nayi kasa lima zikira ya canja lafazin al-ulama ne bi lafazil awliya lima zikira saboda dalilin da muka ambata yi wa ya tamilu kuma yana iya dauka an ya kuna mahu na abin da yake nan min naqalil hadisi bil ma'ana ya daga cilato hadisi da ma'ana yawa malama hadisi sun san wannan akwai waɗanda suka halatta akwai wanda kuma suka hana an samu sabani kamar yadda malam zai mana bayani zaka iya faɗar maganar manzon Allah ba tare da lafazin da manzon Allah ya furta ba in dai ma'anar ta dace da abin da manzon Allah yake nufi zaka iya canja lafazi amma kai bayani ko ka rawaito hadisi da ne da ma'ana la bi lafazihi ba da asalin lafazin da manzon Allah ya furta akasarin malamai sun halatta wannan sun ce ya halatta in dai sakon zai je a gane ma'anar da manzon Allah ya faɗa to ya halatta ka canja lafazin manzon Allah da wani lafazi da ya daidai da shi cikin ma'ana to wannan baiti da malaki alhamdulillahi ja'ilil awliya to yana iya yiwa malam ya nakalto wannan hadisi ne min nakalil hadisi bil ma'ana ta hanyar da ake nakalto hadisi da ma'ana wa huwa shi wannan hanya da nakalto hadisi da ma'ana ba da lafazi ba wa in ukhtalifa fi ko da yake an yi sabani a cikin sa wasu malamai sun ce ya halatta in dai ma'ana ta zo daidai da lafazin hadisi wasu malamai sun ce bai halatta ba to fala shakka ba ko kwanto fi dawazihi cikin halaccin nakalto zancen manzon Allah da ma'ana fi nahwi du'a'i wasana'i ala Allah ta'ala cikin abin da ya kama da yin addu'a da kuma yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala kama huna kamar da yake nan alhamdulillah kam ai yabo ne ga Allah ko to dan malam ya sanya lafazin al-ulama da lafazin al-awliya to babu kokonto ai babu sabani a wajen malamai cewa ya halatta a nakalto shi ba da zahirin lafazin ba da ma'ana in dai cikin addu'a ne da kuma yabo ga Allah ta'ala kama huna kamar yadda yake a wannan baiti bal yace kai bal ma dai la shakka babu kokonto a wajen malamai fi naqalil qur'ani cikin naqalto alqur'ani bil ma'ana da ma'ana ba da zahirin lafazin alqur'ani ba fi nahwi hadha almaqami cikin kwatankwacin irin wannan muqami wato maqamu du'ai wa sana'i kenan a cikin inda ake magana addu'a da kuma yabo ga Allah ko da alqur'ani ya kawo sigar addu'a ko ya kawo ta siga ta yabo ga Allah to ya halatta kai ka zo addu'a ka roki Allah da wani lafazi daban wanda ya bambanta da lafazin da alqur'ani ya zo da shi amma dai ma'anar ta zama iri daya saboda me ya zama ba shakka cikin wannan listi'malihi sallallahu alaihi wasallam lizalika fi salati wa ghayriha saboda amfani da manzon sallama yayi da wannan ka'ida ta nakalto haka yato ayar alqur'ani da ma'ana fi salati a cikin sallah wa ghayriha da watan sallah abinda yake da wata ma'ana ta addu'a in manzon Allah zai addu'a da ya a cikin sallah yana canja lafazin alqur'ani amma ma'anar ta zama daidai da ta alqur'ani fa qala ai manzon Allah yana cewa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa amma qur'ani ba cewa inni wajjahtu wajhiya ba ka gane ai eh inni wajjahtu to a cikin qur'ani ya yake ne eh inni wajjahtu wajhiya a cikin qur'ani haka ne ba haka lafazin alqur'ani yazo ba 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 bi inni din wajatu waliya ne babu inni amma da manzo Allah ya zo yin addu'a da shi sai ya kala lafazin inni wa kala sannan a wata addu'a manzo Allah yana cewa Allahumma faliqal isbahi waja'il al-layli sakana wa shamsa wal qamara husbana amma cikin qur'ani babu Allahumma kawai faliqul isbahi waja'il al-layli a cikin alqur'ani da rufu'a ne faliqul isbahi waja'il amma nan in kace Allahumma to dole kace faliqul isbahi domin Allahumma tana ma'anar ya Allah ne dole duk abin da zai zo a gaba a sa ya ulidai faliqu kuma zai zama munada mudafu shi ko munada mudafu fata ake masa zai zama ya faliqul isbahi wa ya ja'il al-layl sakana wa shamsa wal qamara husbana a hadisin duk da fata ayi kaga an canza lafazi ko a cikin alqur'ani babu allahumma kawai aya ta tashi ne da faliqul isbahi babu allahumma kuma da rufu'ar faliqu da rufu'ar ja'il amma da manzo Allah ya zo addu'a sai ya hakaito wannan ayar yayi kitabatin sa addu'a bin ma'ana da ma'ana lajin lafazi sai ce allahumma faliqul isbahi وجائل الليل فكان وشمس والقمر حسبانا احفظ علي ديني وامني من الفقر شنو الدعاء ده الدعاء تي تكورن تلوشي كاسم ماذا الله باي سان تلوشي اللهم يا يا اوبنجي خالق الاصباح يا مي كيتو حسكن واي وان غدي اي من سو الفلق با قل اعوذ برب الفلق الفلق كيتو وان الفجر شنو الفلق wannan sai Allah ya kawo shi da ismu fa'il khaliq al-isbahi bi kaito wan hasken nan na waye wan gari waja'il al-layli sakanan mai sanya dare ya zama nutsuwa kaji shuru kowa ya kwanta an shuru an daina kwalmiya Allah ne mai sanya dare ya zama sakanan nutsuwa wa shamsa wal qamara husbanan shine ya sanya rana da wata suka zama husbana abin yin lissafi da su ake lissafin kwanaki da su ake lissafin watanni da su ake lissafin shekaru sai ta ihfaz alayya dini ya Allah ka kiyaye min addini na kaga mu muka mutunta da yin wannan addu'a in manzo Allah ai ba su ni ne ko Allah ka kiyaye min addini na kar wani abu na tsanani ko na dadi ko na murna ko na bakin ciki ya raba ni da addini sannan yace wa amini min al-faqr Allah ka amintar da ni daga talauci wato kai min damala kamun ka tankar karfe da talauci in mutum yana wannan addu'ar musamman a ce kullun a wayewar gari mutum ya samu ya kafa 100 a kalla to bare rona da talauci in yana fama da talauci ma Allah zai raba shi da shi addu'a ce wanda take kwalar talauci Allahumma faliqal isbahi وجائل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا القران با سي ذلك تقدير العزيز العليم ما تو انن saboda ikitibasi ne daga alqurani kuma ya hakaito shi ne da ma'ana ba da lafazin qurani ba sai ta infaz alayya dini wa amini min alfaqr wa qawlu ba'dhum fadin shashin malamai da suka ce inna alfazul qurani haqiqa lallai lafazin alqurani la sun sa'amalu ba a yin aiki da su fi gari tirawa a cikin wani tilawar alqur'ani inda ba tilawar alqur'ani za ka yi ba kar ka yadda ka dauko lafazin alqur'ani ka zo ka gina wata magana da zo ko ta addu'a da ba ka gane ai mutlaka suka yi idlaki ko a addu'a ne ko a yabo ga Allah ko a waka ne ko a menene suka ce su bai halatta a yi amfani da lafazin alqur'ani cikin wani abu wanda ba tilawar alqur'ani malai ya ce wannan magana da wasu daga cikin malamai suka faɗa gairu sahihin ba magana ce ingantacciya ba ga dai maganganun manzon Allah in yi wajahatu wajhiya to ga kuma allahumma faliqal isbahi ya ƙara lafazin allahumma ya canza lafazin faliqu da kuma ja'ilu yace faliqa al-subahi wa ja'ila al-layl to wannan da suka kore suka ce bai halatta ba sai a tilawar al-qur'ani wannan gairu sahihi magana ce ba ingantacciya ba sai ce radi shuruha risala in kana nema ka koma sharhohin risala ka gane ai عليهم رسالة ذاك إن دعاكوا أدعى أن تبتشي إني وجهدوا وجهي وما كان مشركين كنا يا كاو بياني تكشي أكون منا كما بايو منا ما يأخوي وتكلم هذا من الله يد أمفاني دا أبن ده كما دا القرآن دا لفظ من القرآن أما كما با القرآن يكي ربي با أو جن ياكي لو كتن دا أكا جن ياكي يتوى حبانسا kanku afka wa kafirai yaki da daddare mu ba lagwaje bane za mu zo mutane suna barci mu sai mu fada su da sala da suka sai gari ya waye alƙi yayi kowa yana ganin kowa matsalaci ne yake zuwa da daddare sai ya zo yaki ka gane sai mutane sun shiga barci ka zo ka kama harba harba ka fara sada goma goma duk wanda ya fito ka harbe wannan tsoro ne in kai jarumi ne ka zo ido yana ganin ido mana a gwamna maza Allah saboda haka baya afkawa mutane yaki da daddare ko sun zo da yamma da al'asar ko da magaruba ko cikin dare zai ce a yada zango sai gari ya waye an cika ka'ida sannan a zo a fara yaki to lokacin da aka zo aka yada zango ina tsammani ko a yakin Kaibara ne ko Hudaybiya na manta dai abin da ya ga sahabban sa yace a bari sai gari ya waye sai yace nahnu idza nazalna bi sahati qaumin fasaha faba'ul munzari kaga wannan kashi ai kama da alqur'ani Allah yace fa idza nazala bi sahati fasaha faba'ul munzari shine lafazul alqur'ani amma maza Allah yace wai nahnu idza nazalna bi sahati qaumi mu dinnan idan muka yada zango a farfajiyar kofar garin mutane muka ce mun zo zamu yake su muka yada zango a kofar garin su to fasa a sabahul munzari waye wangalin kafiran da ake sauraron waye wangari su a wajen su waye wangalin su fasa a yayi muni dan ma za su ga waye wa mai kyau ka ga wannan ai ai kama da alqur'ani idza nazala bi sahatihim fasa a sabahul munzari ko shi kuma yace lahamu idza nazalna bi sahati qaumin ka ga akwai saha din ko fa idza nazala bi sahati shi kuma da idza nazalna bi sahati qaumi yace fa sa'a sabahul munzirina kaga wannan ikitibasi ne daga alqur'ani ba ma a cikin addu'ar ba ba a cikin sallar ba ba kuma a cikin yabo da kirani ga ubangiji ba dan ba addu'a bane sanar da sahaban sa yake yi kawai mu al'adamu in muka yada zango a farfajiyan mutane waye wangalin waɗanda suke sauraro waye wangalin ba yayi shi sai yake wa naqalul hadisi bil ma'ana fi nahwi hadha al miqami naqaltu hadisi da ma'ana ba da zahirin lafazin sa ba fi nahwi hadha al maqami a cikin kwatankwatin irin wannan miqami mansusun abin lassancewa ne ala annahu mimma yusahasanu yana daga abin da ake kyautatawa inda al ulama'i al a'lam a wajen malamai masana yace wallahu ta'ala a'lamu Allah ta'ala shine masani wa fihi bara'atu istihlal a cikin wannan baiti da malam ya kawo alhamdulillah da'ilil awliya wa rafatul kummalil anbiya akwai bara'atu istihlal ka gane ai allati wanda in baka san me ya bara'atu istihlal ba yawanci zaka ji alifai suna kawowa to hiya isharatul mutakallim shine isharar da mai yin zance yayi fi awwali kalami a cikin farkon zancensa ila man tahahu zuwa ga abin da ya nufe shi min qasdihi na nufin sa da yake da zalikal kalami da wannan zancen wa marami da abin da yasa kamar summarizing ake cewa da turanci yawa shine summarizing shine talkisi shine al-ijaz shine bara'atul istihlal kafin ka shiga zance ka dan kawo bayanin abin da kake so ka faɗa a takaice wanda gaba ɗayan sa a dunkule ya dauki duk ma'anar abin da kake so ka kawo a cikin zantuntukanka shi ake ta masa bara'atul istihlal to wannan baiti alhamdulillahi ja'ilil awliya wa rafatul kummalil anbiya kamar gaba ɗaya yayi bara'atul istihlal na abin da likafin yake cikin mun yake muni in domin maqasudu rahimahullahu maqasudi ibnu baba alawi a cikin munatul murid rahimahullah
شين ذكر ما يتعلق بهذا الورد المحمدي أنبتا هكونتا ليك لا تيوى لو أن وردينا تجانية المحمدي أبن لك ذات علاق محمد وردينا الكثيري ميلا من شيوى لمن تعلق به قدوة لا تيوى شيء على طريقة التعبدي لأن الله من كما سشكا هنير بوتر الله وإكلاس الوجهدي بس أركا تفسكنت سنزوتيا إلى الله هو الله تعالى بالوصول دائم دسام من وصولي إلى درجة الولاية هو درجة ولاية والهلول دسام من جيئة ويا دزنب وفي مقام الوراثة لكن قادة ننقى أو تكن مقام ننقى النباوة بفضل الله أما دفلل الله sai mala shan wannan baiti ko sharhi ya kawo ni baiti na wani malami yace wa samma umurun laysa yumkinu kashfuha wala qallatni aqdahu an-nasharaiqu duk da wannan abin da ya kawo ni wannan dogon sharhi akan baitocin nan guda uku yace wa samma umurun sana akwai wasu al'amura fa laysa yumkinu kashfuha wanda bayyana ta baya yiwa sai a wajen inu su arifai waliyai kashifai masana Allah duk abin da kaji ya kawo dinnan yana magana ne da mu ahlul zahiri yake to a wannan mukami da yake magana akwai wasu al'amura wanda kashfuha bayyana ta laysa yumkinu baya taba yiwa guna anan saboda me shara'i'u shari'o'i zahirin shari'a kalladatini aqdahunna talata ya mun abun wuyanta bi ma'ana ina yin ado ne da shari'a ita nake bayyana wa hakika ta na batta a zuciyata wanda in na bayyana za ku mu hukunci ku sai na kafirta ko na zama zindiki ko na waka mun haka saboda me shara'i'u shari'o ina addinin musulunci kalladatini aqdahunna talata ya mun abun wuyanta na ado da zahirin shari'a nake kwalliya wajen zai maka wani abu da ya tafi hakika ta alhamdulillah kuma qalan nazim sai zuma ga masharihin baitocin nan guda uku ba na godiyar Allah alhamdulillahi ja'il al-awliya warasat al-kummal al-awli anbiya wal ja'il an-nabiyya khair al-anbiya wa shaykha ahmad khair al-awliya hamdan yadumi bi dawami ni'ami ala al-khalaiq wa kull muslim shine sharhin wannan baitocin kadai muka yi sune kuma baitoci guda uku a farko ya ga maka baitin farko da malam ya bude da shi na bismillah da sharhin sa alhamdulillah.